Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41, 31, da kuma 25. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 4:30 ne ma kenan kuma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa
da misalin karfe 10 na daren jiya ne waɗansu ƴan kunar bakin wake guda biyu suka tarwatsa kawunan su a sansanin ƴan gudun hijira na garin Kabalewa din.
Sannan yayin da ake samun ƙarin shugabanni a Najeriya masu kiran cewa lokaci yayi da za a sake fasalin ƙasar, to shin ko me kamar me da me hakan ya kunsa?
Wato duk arzikin ƙasa da yake wani lardi kamata a ce ba na ƙasar ba ne gaba ɗaya a wannan lardi ne, sai dai kawai shi lardin zai iya biyan wani haraji ko kuma wani kaso a gwamnatin tarayya.
Wannan wani fanni kenan daban na sauya fasalin ƙasar. Shin menene ra'ayinku kan wannan kiraye-kirayen da ake yi? Lambar da za ku kira ita ce 2022055655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Amma da farko bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe 6 waɗanda galibinsu na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani ɗan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da Yemen. Cikin mutanen da za su kasance 'yan uwan mutum na kusa sun haɗa da iyaye, miji ko mata, ɗa ƙarami, ɗa ko ɗiya da suka mallaki hankalinsu, da siriki ko siraka, ko kuma ƙani ko ƙanwa ko yayyen da ke zama Amurka. Sannan kuma duk sana'ar da za a amince da ita, to dole ne tana da takardar shaidar hukuma, kuma ba wai an yi ta ba ne don kaucewa dokar hana shiga ƙasar. Rahoton ya kuma ce babu kama hotel a cikin sharuɗin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya juye tarzomar da ke tsakaninsa da kafofin watsa labarai ta zama fada a tsakaninsu, inda wasu ke ganin ya kwaɓe rigarsa ta shugaban ƙasa domin fada da 'yan jarida, bayan da ya ci ciki wata sananniyar mai yin sharhi a kafar talabijin. Dama Trump ya daɗe yana bayyana manyan kafafen watsa labarai a matsayin masu ba da labaran ƙarya, musamman ma game da labaran da suke bayarwa kan kamun ludayin shugabancin ƙasar da ya yi na tsawon watanni 5 zuwa yanzu. A wani sabon saƙo da ya rubuta a shafinsa na Twitter a yau, Trump ya yi wa Mika Brzezinski, wadda ke gabatar da wani shirin talabijin na safe da ake kira Morning Joe tare da saurayinta, wanda kuma suke gabatar da shi taron wato shirin tare wato Joe Scarborough, inda ya cike ta. A cikin sakon nashi, Trump ya rubuta cewa, "Na ji Mika, wadda shirinta bai ma samu karɓuwa ba sosai a wurin jama'a, na maganar da bata dace ba a kaina, ni ba na ma kallon wannan shiri tintini." Trump ya kuma ƙara da cewa, "Taya za a ce mara basira Mika tare da Joe Tababbe da suka je mara lago har sau uku a jere gabanin sabon shekara, suna ta matsawa sai sun gani macen da ta zo da fuskarta sai jini ke zuba saboda kuskure mai kulliyar da aka yi mata, ni kuma na ce a'a." Mika da saurayin nata sun tabbatar da gaskiyar cewa lallai sun je wato ganin Trump a gidansa da ke mara lago a jihar Florida don su shirya yin hira da shi ana wata ɗaya kenan kafin rantsar da shi. A da can Trump yakan bayyana a shirin na Morning Joe kafin a rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa, amma yayin da masu gabatar da shirin suka koma cikakken shugabancinsa, sai shi ma ya fara kai musu hari da miyagun maganganu.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iraq ta ce dakaranta sun sake kwace babban masallacin nan mai tarihi na birnin Mosul, inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan ƙungiyar IS ya sanar da kafa daular su. A makon jiya ne mayakan sa kai suka tada bama-bamai a ta fara masallacin na Al-Nuri wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce da hasumiyarsa mai tsawon mita 45 abinda ya ƙara lalata lamura a birnin Mosul cikin watanni 8 din da aka kwashe ana fada. Dakarun Iraki da taimakon har-haren sojojin jiragen sama da dakarun ƙasa na gamayyar ƙasashen da Amurka ke jagoranta na ƙoƙarin fatattakar sauran mayakan ISIS daga yammacin da daddan birnin na Mosul don su kammala ƙoƙarin su na sake samun cikakken iko akan birnin wanda mayakan suka mamaye tun a tsakiyar shekarar 2014. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗi cewa a hukumance kai hari kan masallacin na nuna cewa an samu galaba akan ƴan ISIS.
Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Rotani daga garin Kalambewa wadda ke jamhuriyar Nijar na cewa an samu wasu ƴan kunna bakin wake da suka kai hari a wani sansanin ƴan gudun hijira da ke yankin inda akalla mutane hudu suka mutu ciki har da ƴan kunna bakin waken biyu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamako na dauke da karin bayani.
Rahotannin da ke fitowa daga garin Kabulewa da ke jihar Difar jamhuriyar Nijar na bayyana cewa da misalin karfe 10 na daren jiya ne waɗansu ƴan kunar bakin wake guda biyu suka tarwatsa kawunan su a sansanin ƴan gudun hijira na garin Kabulewa din inda ƴan kunar bakin waken guda biyun daga nan suka rasu. Yanan daga cikin ƴan gudun hijira mace ɗaya da namiji ɗaya suka rasa rayukansu abinda kenan ya nuna jimilla mutum hudu suka zambabu har da ƴan kunar bakin waken guda biyu daga cikin. Kuma rahotannin na bayanin cewa kusan mutum 11 ne suka ji rauni. Gwamnan jihar Difa ya kama hanya tun sanyin safiyar yau domin isa a can garin na Kabulewa domin tabbatar wa idanunsa abin da ya wakana. Haka zalika shi yasa ne tuntubi Malam Yahaya Godi magatakardan ofishin gwamnan jihar na Difa wanda ya tabbatar su amin da abkon lamarin. Amma dai ya ce mintun da gwamnan ya isa a garin na Kabulewa domin tabbatar da abin da ya faru gani da gani. Yanzu sai mu yi hakuri har lokacin da gwamnan ya dawo zai muna karin bayani akan abin da ya wakana ya hidukka aita ya da waɗansu shita-shita. Shi kuma a nasa bangare gwamnan da kansa na jihar Difa Malam Muhammad Lawali Dandano na tuntube sa ta waya bari ma ku ji abin da yake ce min.
Aha, kuna cikin daji? Okay, to dakar. Okay, to dakar insha Allah.
Gwamnan lalle ya nuna min cewa yana cikin daji a halin yanzu. Haka zalika hukumomi na ƙasa zoke yanzu ba su hiddo wata sanarwa ba game da wannan lamari. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda ga dukkan alamu takaddama da ke tsakanin ƙasar Qatar da wasu ƙasashe da ke yankin Gulf ta fara shafar wasu ƙasashen Afirka. Inda wata cibiyar ƙasar ta Qatar da ke ba da tallafi ga marayu da waɗanda mazajinsu suka mutu ta ce mai yiwuwa ta rufe wannan cibiya da ke ƙasar ta Nijar. Lamarin da jefa mata da dama cikin halin kunci kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana.
Da yake nan daga cikin matan da mazajen suka rasu da kungiyar nan ta agaji ta kasar Qatar da ake kira Qatar Charity ke dauke da dauniyar ayyansu take nuna bacin ranta game da yuwuwar rufe ofishin kungiyar a Nijar. Matan sun bayyana bacin ran nasu ne a wani taron gangami da suka kira a birnin Yamai. Bilkisu Usaini ita ce ke magana da yawun matan da al'amarin ya shafa ta kuma bayyana irin taimakon da ayyan nasu ke samu wajen kungiyar ta Qatar Charity.
Nous avons appris avec amertume la fermeture probable du bureau de l'ONG Qatar.
Mun samu labarin cewa akwai yiwuwar rufe ofishin kungiyar nan da ke bada agaji ta Qatar Charity a Nijar. Duk da cewa fiye da marayu 2000 ne ke cin moriyar tallafin da kungiyar ke kawowa ta bangaren kula da dawainiyar karatunsu da abinci da kuma sutura. Akwai ma waɗanda suka samu gidaje albarkacin wannan kungiyar ta Qatar Charity.
Ces orphelins sont entièrement pris en charge par Qatar Charity.
Matan sun kuma bayyana fargabar su game da makomar ƴaƴan nasu idan kungiyar ta Qatar Charity ta banne sharar.
A daidaita mu na wanga al'amari saboda marayu da agare mu. Waga Qatar ta doki larurar yara, ta doki larurar mu inda wanda an kawai ba danka ai ya baka. Muna nema ga Allah subhanahu wa ta'ala gwamnati shi dibi wannan al'amari. Shi kama mu na Allah, shi kama mu na shi ma gwamnati shi kama mu na su daidaita al'amari tsakanin su.
A kwanakin baya dai ne gwamnatin Niger ta fitar da wata sanarwa ta kiran jakadanta da ke Doha a wani yunkuri na samun cikakkun bayanai kan wannan takaddama da ke tsakanin wasu ƙasashen Larabawa da ƙasar ta Qatar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
A Najeriya kuwa yadda ake samun ƙarin shugabanni a ƙasar da ke kiran cewa lokaci ya yi da za a sake fasalin ƙasar. Wakilin Hassan Maina Kane daga Abuja ya mana dubi kan wannan lamari ya kuma aiko mana da wannan rahoto da za ku ji.
Shin ma me wannan sake fasali na tsarin Najeriya ke nufi ne? Tambayar kenan da na yi wa masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja.
Ai zama ɗan marina kai ko kuma kowa ta tafi shi, wato duk arzikin ƙasa da yake wani lardi kamata a ce ba na ƙasar ba ne gaba ɗaya a wannan lardin ne, sai dai kawai shi lardin zai iya biyan ka wani haraji ko kuma wani kaso a gwamnatin tarayya.
Ɗan siyasa irin su Alhaji Aliyu Sale Bagare Turakin Tekau da ke zaman tsohon mataimakin gwamna a jihar Yobe na ganin tsarin da Najeriya ke kai a halin yanzu bai buƙatar wani garan bawul.
Ai duk wanda yake so a sake rattatar Najeriya, wato ya isa babban ɗancin amanan ƙasa, don kuwa ba su san irin wahalan da shugabanni irin su Zik Susar Dauna su tafa a balewa irin wahalan da suka sha don su sama wa Najeriya ƴancin kai bane. Allah ya san abin da ya haɗa mu ƙasa ɗaya, kuma ya ba mu arziki na mutane, ya ba mu arziki na mai da sauran ma'adanai. Saboda haka zaman ƙasar nan a dunkule a wuri ɗaya shine alherin kowannen mu.
Ka gamsu da tsarin Najeriya ke a halin yanzu?
Ni na gamsu da tsarin, illa iyaka dai har yanzu akwai buƙatan a ce local government sun samu cin gashin kansu. Asan mafi yawan gudunoni ba daɗin jin daɗin wannan magana za su yi ba, amma dai kowa a ɗan sakar masa ɗan autonomy ya samu, a samu chairman shi ma ya zama fully responsible akan financial activities nasu na kowane local government.
Amma ɗaya daga cikin shugabannin matasan arewacin Najeriya, Abdul Aziz Salihu Akrami, na ganin canza fasalin tsarin Najeriya shine kurun mafita.
Lokacin da aka yi Najeriya kuma da wanto aka yi Najeriya, aka ci akwai bambanci sosai da zamanin da lokacin da mulki kaman jihohin nan da ƙananan hukumomin nan ita kuma kanta gwamnatin tarayya. A can da wannan fasalin da wanto ƙananan hukumomi su zaman kansu su rika cin gashin kansu, kuma jihohi su rika cin gashin kansu, zamanto wasu ma'adanai da wasu arziki da Allah ya ba su kowanne zamanto yana dogaro da kansa, ba sai an tsaya wani raba man fetur na ƙasa ba, magana tsaro ma zamanto ma duk jihohi ba kowa da jaman tsaron ku.
Dr. Abubakar Kari na da wannan tunani.
Gwagwarmaya ce ta mulki tsakanin 'yan boko da kuma ƴan siyasa na sassa daban-daban na ƙasar nan, musamman ma na arewa da kuma na kudu. Wasu suna ganin cewa ai a lokacin da aka yi mulkija kamar sojoji da yake yanci shugabannin daga arewa suka fito, a fahimtarsu shine cewa sun ba wa arewa fifiko. To amma kuma ganin gaskiya shine cewa arewa ta ta kudu ƙasa da kuma yan jama'a. Sa'annan kuma akwai waɗansu waɗanda suke ganin cewa akwai ma'adinai ko kuma albarkatun arziki a jihohin su, su suna so a ce an saka musu mara, an ba su dama su mallaki waɗannan abubuwa. To saboda haka idan ka duba abu gaba ɗaya sai ga cewa siyasa ce, amma siyasar ta danganci tattalin arziki.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ina kuke ƴan uwa na ku saurara yau Zambia, waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya.
Kashin menene ra'ayinku kan soyayya wa Najeriya fasali kamar yadda shugabannin ke faɗa? Lambar da za ku kira ita ce 2022255655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Abin buɗe layukan mu, bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya. Juna mu zauna lafiya, mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Zan fara kira ga masu mafarki wai araba suke, sun manta sun tsiya in tana hada aishara take. Tarwatse ku gayan amfanin me take, tsaya mai nazari kar mai aikin da na sani. Ikhwana
Najeriya, mu zauna lafiya, mu har haɗu dangi
kira ga masu mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take hatta tar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Kana manta na tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu gugu anan na cewa karfi biyu na yamma sura kwata. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Lawan Muhammad.
To mallam muna jin ka, menene ra'ayinka? Hello mallam, lawan kana tare da mu? Wannan kaman line nasa ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Ka kira mun samu daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Mamun Lalo, barka da lasariya kuma da fata yin sallah lafiya.
Yawa, lafiya kalau Mallam Murtala, barka da wannan lokaci.
To madalla, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin da jasa Kaduna tarayyar Najeriya. To a gaskiya za mu yi mamaki in aka ce irin su shi mai girma tsohon shugaban kasa a shi baban gida haka da sa ciki suke cewa a sake fasali. To kaga sai mu ga kenan, ashe duk kokarin da suka yi na dawo da babban birnin tarayya da shi mai girma tsohon shugaban kasa da SPL zai mana zuwa Kano, kamar ashe abun ba tsari da umarni ba ne, kuma muna tunanin da sun mana tsari ne da umarni, kuma da za a bata haka da zai fi. Saboda me? Idan aka ce kowa zai dinga tuso ra'ayin shi ne, kuma an ba wasu dama kenan, wato wani ma su fara koke-koke su ma a ba su yankin su, a ba su yankin su.
Yawa, Murtala,
kaga shi mai girma tsohon shugaban kasa yakan yi magana cewa a kawo yan sandan jiha, naga kasan gaba ɗaya ma ya suka ƙare haɗin kansu da sauran biyun umarni haka. Da sun yi haƙuri dai su ci gaba da gyara komai, su manyan su ba da shawara mai kyau, su ba wannan gwamnati goyon baya har dai kafin lokacin da za a ga ya cancanta ya wannan tsari.
Yawa, dama ina so na tambaye ka ne, in ce shi tsohon shugaban kasan Batu yake kan cewa a bar maganar tattalin arziki ya koma ƙarƙashin gwamnatin tarayya da batun harkokin ƙasashen waje da tsaro. Mutala, kana tare da mu? To na kaman layin nashi ya katse, bari mu je Abuja a babban birnin tarayya. Wane ne akan layi?
Abdulhamid Ishaku ne daga garin Gwagwalala.
To muna jin ka Mallam Abdulhamid.
Wanda zan faɗi a kan wannan tsare-tsaren da abin da ake nufi, wannan ya su a gabaninmu na ƙasa su zauna ne dai su sa hankalinmu ya zauna gaba ɗaya a haɗa hankulan jama'a, zai kawai zai kawo mana cigaban ƙasa ne, amma wani rabe-raben nan duk ba ta da tushe.
Wato Mallam Abdullahi, ba wai ana nufin shi sauya fasalin ƙasa a raba ƙasar ba ne, za a taɓa wasu fannoni ne da ya shafi yadda ake gudanar da harkar mulki, musamman kamar yadda ake faɗi daga da batun rage ƙarfin da ke matsayin gwamnatin tarayya kenan.
Su kaga su gwamnatin yawon da da su take makaramar hukuma mara su walwala su haƙo a su ne suke da haƙin wannan ma'adanai ɗin, a su koma su mara su ma suna yi, kaga abin za ta fi tsarewa da mutum.
Kuma da lamun gode ra'ayin Mallam Abdulhamid kenan daga Abuja, bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello, na Kaduna, kana tare da mu?
Na tare da ku. Alhaji Musa Garo ne, mai rediyo da rikoda kasuwar
Kano. Yawa, to Alhaji Musa,
barka da sallah.
Barka da warhaka Mallam Musa, fata an yi sallah lafiya.
Alhamdulillah, idan muka dauki wannan al'amari na batun wannan magana da suke magana, to maganganu ne wanda suke kaga akwai magaroni wanda suke ya kamata a ce a matsayin sa na manya, ya kamata a ce magana za ta kawo haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa Najeriya, su ba da shawara ga wannan gwamnati da yi addu'a ga shi kanshi wannan Mallam Muhammadu Buhari. Idan aka yi haka ina ganin za a samu ci gaba, amma da yawa irin wannan abubuwan da suke gaskiya kamar ina ga kamar ana samun wata baraka ce wanda ke shi gaskiya ba ma jin daɗin irin wannan abubuwan. To ya kamata a ce da gaskiya san abubuwan da ya kamata, dan na ji maganganun shi tsohon shugaban ƙasa da tsohon mataimakin shugaban ƙasa. To irin wannan abubuwan gaskiya mu shawara da muke ba su ba da goyon baya ga shugaban ƙasa Mallam Muhammadu Buhari, to da mun ci gaba, da fatan za a gaida abokan aiki, Allah maimaita mana wannan sallah.
Wannan lamun gode Alhaji Musa kenan da Kaduna, bari mu je Gusau. Wane ne akan layi?
Muhammadu Usman ne daga Gusau.
Yawato, muna jin ka Muhammadu Usman.
Wato, ni game da magandar cewa a raba ƙasa a yi menene, ina ɗauka dukkan masoki buru su ne mutane ke yi. Don Allah subhanahu ta'ala da ya yo mu, shi ne ya haɗa mu homon ka zama abu guda. Aka zauna kuma tsohon shugabanninmu wanda sun ka kawo Allah shi gafarta musu, suka yi aiki tukuru ba dare ba.
Yawa, Malam Muhammadu, kaman yadda mashi fasin baki ke faɗa, sauya fasalin ƙasa ba yana nufin raba ƙasa ba kenan.
Yawa, waye gari, wai wasu taho su ce wai don ganin su wai yanzu sun waye a ba su yankin suna da mai suna da.
Malam Muhammadu, kana jina? Nace sauya fasalin ƙasa ba yana nufin raba ƙasa ba kenan.
Idan sun ka yadda an ka raba, su tuna abin da ya faru Sudan sai ya faru gare su. Don haka mu muna fatan Najeriya su zama abu guda.
To malama
zaman lahiyar mu da ci gaban mu.
To mun gode Malam Muhammadu Usman daga Gusau, jihar Zamfara. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Yau muna magana ne kan batun kiraye-kirayen da ake yi na cewa a zauna a sauya fasalin Najeriya. To mun samu kira daga Kaduna. Wa alaikum salam. Wane ne a kan layi?
Muhammad Lalo Alhaji Sula Haruna kamfani daga karamar hukumar Kubo Kaduna
State. Yawa, to muna jin ka Alhaji Haruna.
Ni wannan kira da Babangida ya yi, ina ganin zai kamata a tsaya ana sauraron shi, saboda yanayi ya kamata a tsaya a yi ma ƙasa addu'a ne a ga ya kamata a fitar da abubuwan da ya kamata ya tafi.
Eh, kamar ne ya kake nufi kenan?
Ina ganin ya kamata gaskiya a ce a ci ma gaba da addu'a ne a ƙasa, saboda ƙasa ta ci gaba, a kuma neman ma shugaban ƙasa lafiya da addu'o'i gaba ɗaya, Allah kuma ya ba shi lafiya.
To amin, wato kai baka gamsu da batun cewa a ma ƙasar sauyin fasali ba kenan?
To ai fasalin ba zai yi ba, saboda duk abin da mutum yake so ya gudu baka, dinna ka faɗa min ba zai yadda ba, don haka kawai addu'a ita ne makama.
To madalla Alhaji Haruna daga Kaduna, bari mu je da Matur jihar Yobe. Wane ne a kan layi? To Malam Hassan, muna jin ka.
Ina
ai Malam Hassan, da ƙyar muke jin ka, ina ganin ko ka sauya inda kake tsaye ko kuma ka kashe ka saki kira. Kana to ga kira mun samu daga jihar Kano. Wane ne a kan layi?
Kana magana da Mansur Danbello ne, Rufa'i Doguwa, Kano State.
Yawa, to muna jin ka Mansur Danbello.
Eh, Alhassan Ado Doguwa.
Yawa, to muna jin ka.
To ni dai nawa ra'ayin akan maganan canza fasalin ƙasa. Na ba gwamnati shawara ban goyi bayan a ce a ba da ma'adanai ko ina ƙananan hukumomi tafi ma'adanai ba.
Dalilinka?
Yawa, dalilina na fi son ƙasar ta zauna a haka, kai dai gyaran da ya kamata su yi wajen kasafin kuɗi a ce kowace ƙaramar hukuma tana cin gashin kanta. To idan aka yi haka, ina ganin insha Allah za mu samu nasara.
Yanzu Malam Mansur Danbello, kamar misali a ce hanya, ka jana cewa wannan hanyar gwamnatin tarayya ne ba ta jiha ba ko ta ƙaramar hukuma, sai aka ce a maida ita hannun gwamnatin jiha ko ƙaramar hukuma, ka gamsu da wannan tsari koko shi ma baka amince da shi ba?
Eh, gaskiya shi wannan abin da ya kamata gwamnatin tarayya ya kamata ta rike, amma ta sa ido a kan abubuwan kamar yadda mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi mana.
Kuna kaman layin na Mansur ɗan Bello ya ɗauke shi ma, amma ga wani kira mu samu daga.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, daga Niger ko?
Eh, sunana Bala na Buta, daga nan Nasarawa Kanji.
To muna jin ka Malam Bala na Buta.
To ni abinda ke ra'ayina, ni abinda nake hange, magana wani daidaito. Duk da ma tun farko tun lokacin Sardauna an riga an daidaita Najeriya. Abin an daidaita Najeriya bai kai ga tsarin da shugaba Muhammadu Buhari ya hito da shi na yaƙi da cin hanci. A daina cin hanci, kowace jiha a tura mata haƙƙinta, kowace local governor a ba ta haƙƙinta su yi aiki irin wanda ya cancanta da dukiyar ƙasa. Shi ne tsarin Najeriya wanda Sardauna sun ka yi. In an ka je shi, ni na ga ya fi kowane a Najeriya. Maganar rabe-raben ƙasa duk siyasa ne. Magana ce irin ta siyasa, ba wai magana ce ta adalci ba. ra'ayina kenan insha Allah.
Malam Bala ai ba ana maganan sauyi ake magana ba batun raba kasa ba. Aka ce a sauye fasalin kasa daban yake da a ce kuma a raba kasa.
Eh magana sauyin ai ka san sauyawa ya zanka wani tsarin da ake yi na Najeriya tun farko bai da kyau kenan.
To Malam Bala na Buta daga jihar Neji kamar hakuri daga haka muka kawkashin daukan wayoyin naku sai kuma ku bayyana Allah kai mu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin bayar da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na Reward for Justice na ta yin tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bayar da bayanai da za su taimaka wajen kama da hukunta duk wanda ke da hannu a kisan ba Amurka Joel Shrum a kowace ƙasa yake. Ranar 18 ga watan Maris din shekarar 2012 ne aka harbe Joel Shrum akan hanyarsa ta zuwa aiki a kasar Yemen, wanda wani dan bindiga da aka goyo akan babur ya tsaya a daidai motarsa ya harbe shi. A lokacin da ya mutu, Joel malami ne da yake koyar da harshen Turanci a cibiyar horaswa da kawo ci gaba ta ƙasa da ƙasa wadda take da daddiye cibiya a kasar Yemen. Kwanaki kaɗan bayan harin, kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Qaida ta fito ta ɗauki alhakin kisan. Tunda aka kirkiri shirin a shekarar 1984, shirin Reward for Justice ya biya tukuitin sama da dala miliyan 125 ga sama da mutane 80 waɗanda suka bayar da sahihan bayanai da suka taimaka wajen hukunta 'yan ta'adda da kare aikata ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Za ku iya bibiyar shirin Reward for Justice a Twitter a adireshin @RewardForJustice. Za a iya samun ƙarin bayani kan tukuitin da za a bayar kan kisan Joel Shrum a shafin yanar gizo ta wannan adireshin rewardforjustice.net. Duk wani da yake da bayani zai iya tuntuɓar shirin Reward for Justice ta wannan akwatin email info@rewardforjustice.net ko akan lambar waya 1-800-877-3927. Za kuma iya aikawa da wasiƙa zuwa ofishin Reward for Justice da ke a birnin Washington DC. Wannan sanarwar ta fito ne daga gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice, ƙasar Amurka na shirin aiwatar da sabbin dokoki akan masu neman takardar visa ta shigowa ƙasar daga ƙasashe 6 waɗanda galibansu na musulmai ne. Dokar da ta ce sai suna da wani ɗan uwa na ƙud da ƙud ko wata sana'a a Amurka kafin su samu cancantar shigowa ƙasar. Wata kafar talabijin ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin labaran Associated Press da na Reuters suka gani a daren jiya Laraba, amma ba a sanar da sauran jama'a ba. Ta zayyana yadda jami'an ofisoshin jakadanci za su duba takardun visar mutane daga ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Siriya da kuma Yemen. Shugaban Amurka Donald Trump ya juya tarzoma da ke tsakaninsa da kafofin watsa labarai ta zama wato fada tsakaninsu a matsayin mutum mai cin gashin kansa da 'yan jaridar bayan da ya caccaki wata sanannar mai yin sharhi a kafar talabijin. Ƙasar Iraki ta ce dakaranta sun sake kwace babban masallacin nan mai tarihi na birnin Mosul, inda shekaru uku da suka wuce shugaban 'yan ƙungiyar IS ya sanar da kafa daularsu. A makon jiya ne mayakan sa kai suka tada bama-bamai a katafaren masallacin na Al-Nuri, wanda aka gina shekaru 850 da suka wuce, da hasumiyarsa mai tsawon mita 45, abinda ya ƙara dagula lamura a birnin na Mosul cikin watanni 8 ɗin da aka kwashe ana wannan faɗan. Dakarun Iraki da taimakon har-haren sojojin jiragen sama da dakarun ƙasa na gamayyar ƙasashen da Amurka ke jagoranta na ƙoƙarin fatattakar sauran mayakan na IS daga yammacin birnin na Mosul.
To masu saro baki da abin da ya sauƙaƙe na a cikin shirin namu a yau, sai kuma gobe da Allah kanmu za ku ji wani wato sabon shirin daga bakin wasu abokananmu da su zo su karɓi aiki. Da misalin ƙarfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Zama da din Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da June Latest Gresham da ta hada mana shirin, sai kuma injiniyan Masidrak Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.